This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi. A yau Laraba, 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya zaba wani kwararre a harkar hada-hadar kuɗi da hannun jari a cibiyar hada-hadar kuɗi ta Wall Street a matsayin sakataren ma'aikatar cinikayya a sabuwar gwamnatinsa. Gwamnatin Amurka ta amince da ɗan takarar ɓangaren adawar ƙasar Venezuela Edmundo Gonzalez a matsayin zababban shugaban ƙasar. Ukraine ta ce ta kai hari kan wasu rumbunan ajiye makamai a yankin Bryansk na Rasha da makamai masu linzami da ke cinye sanzango irar ballistic da Amurka ta samar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta ce nan ba da dadewa ba za ta magance matsalar tsaro a jihar Zamfara da ma sauran yankunan arewa maso yammacin Najeriya. Ta kuma buƙaci jama'a su taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri don kawo ƙarshen matsalar.
Muna nan muna aiki ba dare ba rana kuma ba ja da baya, amma kuma muna amfani da wannan dama mu kira 'yan Najeriya. Duk dai ya kamata kowa ya sani cewa wannan yakin ba na soja ne kaɗai ba. Dukanmu ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a samu a taimakawa soja da bayanan sirri.
Group Captain Ibrahim Bukar mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya kenan. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Bayan da Chidinma Adesina wadda ta wakilci Najeriya a gasar sarauniyar kyau ta duniya ta wannan shekarar ta zo ta biyu a gasar. Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda ya tattauna akan 'yancin 'yan jarida da kuma iyakokin da ke tattare da aikin bisa ga doka. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Talata, zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi wani ƙwararre a harkar hada-hadar kuɗi da hannun jari a cibiyar hada-hadar kuɗi ta Wall Street a matsayin sakataren cinikayya a sabuwar gwamnatinsa. Billionaire Howard Lutnick, mai shekaru 63 a duniya, ɗaya ne daga cikin shugabanni a tawagar shirye-shiryen kafa sabuwar gwamnatin Trump da ke taimakawa wajen tantance ɗimbin mutane da za su zauni manyan mukamin gwamnati da zarar Trump ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Lutnick ya kasance mai ɗaga murya wajen mara Trump baya a 'yan watannin baya-bayan nan. An ruwaito Lutnick, wanda shi ne shugaba kuma mamallakin kamfanin hada-hadar kuɗi na Canto Fitz Gerald Global, ya rika tunanin zama sakataren Baitul Mali, wani babban mukami da Trump ɗin bai kai ga cikewa ba. Na kusa da Trump sun karar da cewa Lutnick ya sauka akan layin waɗanda aka yi zaton za su ɗare kujerar sakataren Baitul Malin, inda aka rika dambarwar ganin yiwuwar ta ga wani hamshakin mai harkar zuba hannun jari Scott Bessett. A ranar Talata, gwamnatin Amurka ta amince da ɗan takarar ɓangaren adawan ƙasar Venezuela Edmundo Gonzalez a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da ke kudancin Amurka, watanni bayan shugaba Nicolas Maduro ya yi ikirarin lashe zaɓen na watan Yuli. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya amince da Gonzalez cikin wata wallafa a kafar X, inda a ciki ya nemi a girmama zaɓin da masu kaɗa ƙuri'a suka yi a Venezuela. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce Gonzalez ne ya samu mafi rinjayen ƙuri'u a zaɓen mai cike da takaddama na ranar 28 ga watan Yuli, aka kuma gaza amincewa da shi a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Hukumar zaɓen ƙasar ta Venezuela, wadda ke makare da masu biyayya ga Maduro, ta bayyana Maduro a matsayin wanda ya lashe zaɓen sa'o'i bayan kammala kaɗa ƙuri'a. Haka zalika, ba kamar yadda aka saba gani a zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa a baya ba a ƙasar, wannan karan hukumomin zaɓe ba su ba da wani ƙarin haske ba kan yadda aka ƙidaya ƙuri'un da aka kaɗa. A jiya Talata, Ukraine ta ce ta kai hari kan wasu rumbunan ajiye makamai a yankin Bryansk na Rasha a gabanin wayewar gari. Harin da ɓangarorin masu faɗa da juna suka ce shi ne hari na farko da aka kai da makamai masu linzami da ke cin nisan zango irar ballistic da Amurka ta samar. Bangarorin biyu sun yi jayayya kan karfin harin da ya zo kwanaki biyu bayan fitar da rahoton da ya ce shugaban Amurka Joe Biden ya sauya manufar Amurka inda ya amince da a yi amfani da makamai masu linzami masu cin nisan zango a daidai lokacin da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ke cika kwanaki 1,000. Jami'an Amurka biyu sun tabbatar wa muryar Amurka a ran Talata cewa manufarta ta haramtawa Ukraine yin amfani da makaman da Amurka ta samar masu cin nisan zango ta sauya inda makaman suka rika dira kan muhimman wurare a cikin kuryar Rasha. A ranar Litinin, mataimakiyar sakatare yaɗa labaran Pentagon Sabrina Singh ta kita tabbatar da sauyin da aka samu, to sai dai ta ce Moscow ba ta da wata hujjar yin korafi. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar sojan Najeriya ta ce nan ba da daɗewa ba matsalar tsaro za ta zama tarihi a jihar Zamfara, yayin da take haɗin gwiwa da sauran hukumomin tsaro don magance matsalar, kamar yadda Brigadier General Timothy Oporum ya bayyana. Wannan daina zuwa ne bayan korafin da wasu al'ummomi suka yi na rashin samun ɗaukin jami'an tsaro a lokacin da 'yan bindiga ke kai masa farmaki. Rundunar sojan ta kuma buƙaci jama'a su taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri don a gudu tare a tsira tare. Wakilin muryar Amurka Abdulrazak Bello Kaura na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar sojan Najeriya ta ce ta ƙara tankaɗe mara da kuma duƙufa ka'in da na'in don tabbatar da ta murƙushe 'yan bindigar da ke addabar al'ummomi musamman a yankin jihar Zamfara da ma sauran sassan arewa maso yammacin Najeriya. Babban kwamandan Brigade ta ɗaya da ke da hedkwata a garin Gusau, Brigadier General Timothy Oforum, shi ne ya bayyana hakan a lokacin da yake mayar da bahasi akan ƙorafin da wasu al'ummomi suka yi musamman a yankunan jihar Zamfara, inda suke kokawa akan rashin samun ɗaukin jami'an tsaro a lokacin da 'yan bindigar suka kai masu hari. General Oforum, wanda ya ce dakarun soja a jihar Zamfara na aiki ba dare ba rana don dawowa da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma tabbatar da an gakkaɓe 'yan bindiga da ke yankin.
Truth of one brigade.
Yace dakarun sojin brigade ta ɗaya a ƙarƙashin yanki ya tafi zarundar sojin Najeriya da ke aiki ƙarƙashin shirin na yaƙi da 'yan ta'adda da ake kira Operation Fansar Yamma na aiki tukuru da zumar ganin an kawar da 'yan bindiga da sauran masu aikin ta'addanci da ke addabar wannan yanki na arewa maso yammacin Najeriya.
This general environment.
Yace suna nan suna aiki haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da zumar ganin an samu nasarar dawowa da zaman lafiya a yankin.
We have carried out a lot of
mun gudanar da ayyuka masu tarin yawa haɗin gwiwa da sojin sama da sauran jami'an tsaro, kuma a hakika muna samun nasara. A saboda haka sai Brigadier General Oforum ya ba da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba ayyukan 'yan bindiga da sauran masu ta'addanci zai zama tarihi a yankin.
And I want to assure the general public.
Yace ina son bayar al'umma tabbacin cewa muna aiki babu kama hannun yaro don ganin mun magance wannan matsalar. Ina ba da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba wannan lamari na aikin ta'addanci zai zama tarihi a wannan yanki.
Team of the past.
Sai dai yace akwai buƙatar samun taimako al'umma wajen ganin an samu nasarar dawowa da zaman lafiya tsakanin al'ummar.
Want to employ the general public to support.
Da haka nake kira ga al'umma da su taimakawa dakarun soji da ma sauran jami'an tsaro, saboda aikin samar da tsaro na kowa da kowa ne, ba wai kawai na jami'an tsaro kaɗai ba. Yace aikin tsaro kamar teburi ne mai ƙafa uku, idan babu ƙafa ɗaya to tabbas teburin ba zai zauna da kyau ba.
It's not there, the table will not be balanced.
To shi ma Hafsan sojin sama mai magana da yawun rundunar tsaro ta kasar nan Group Captain Ibrahim Bukar ya ce dakarun sojin Najeriya na amfani da dabarun yaƙi iri daban-daban da zumar ganin an samu nasarar kai ƙarshen su.
To kamar da ka sani ne, muna aiki ba dare ba rana kuma ba ja da baya, amma kuma muna amfani da wannan dama mu kira 'yan Najeriya. Duk da ya kamata kowa ya sani cewa wannan yakin ba na soja ne kadai ba, dukkanmu ya kamata mu haɗa karfi da karfe a samu a taimaka wa soja da bayanan sirri. Kana ganin wannan mutane kamin su zo su cutar da al'ummarmu, a samu a gaya mana da gaggawa sai mu samu ainihin dakile wannan aika-aikansu.
Ayyukan 'yan bindiga a jihar Zamfara da ma wasu sassan Najeriya na ci gaba da ciwo al'umma da gwamnati tuwa ƙwarya ganin irin yadda a kullum ake hasarar rayuka da dukiyoyi sakamakon ƙalubalen tsaron da ƙasar ke fama da shi. Abdulrazak Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulrazak Bello Kaura. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A ranar Talatin nan ma'aikatar harkokin wajen Faransa wato Iran ta mai da martani cikin kakkausan lafazi inda ta ce zalunci ne sabbin takunkuman da kungiyar tarayyar Turai ta azamata saboda marawa Rasha baya a yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Mai magana da yawan ma'aikatar Ismail Bakhe ya faɗa cikin wata sanarwa cewa tunda dai shugaban Ukraine da kanshi ya tabbatar da babu wani makamin Iran irar ballistic da aka shiga cikin ƙasar Rasha, babu adalci kan matakin kungiyar tarayyar Turan da Birtaniya na ƙaƙabawa Iran ɗin takunkumai. A ranar Talata, ma'aikatar harkokin wajen ta yi sammacin jakadan ƙasar Hungary wadda a yanzu ke shugabantar kungiyar tarayyar Turan domin nuna adawa ga sabbin takunkuman. A ranar Litinin ne kungiyar tarayyar Turai da Birtaniya suka faɗaɗa takunkumai akan Iran bisa zargin da suke mata na marawa yakin da Rasha ke yi da Ukraine baya, da ya haɗa da kaikaitar kamfanin tafiye-tafiye ta ruwa na ƙasar, sundukan jiragen ruwa da tashoshin ruwa da ake amfani da su wajen yin jigilar jirage marasa matuƙi da makamai masu linzami. Kungiyar likitoci marasa shinge sun faɗa a ranar Talata cewa sun dakatar da ayyukansu a sassan babban birnin ƙasar Haiti, Port-au-Prince, da sauran manyan yankunan sassan birnin sakamakon ƙaruwar tashe-tashen hankula da barazana ga ma'aikatanta da 'yan sandan Haiti ke musu. Dakatar da ayyukan zai fara ne daga yau Laraba har sai illa masha Allahu, cewar kungiyar ta MSF. MSF ɗin ta faɗa cikin wata sanarwa cewa tun wani mummunan hari da aka kai kan ɗaya daga cikin motocinta na ɗaukar marasa lafiya a makon jiya, 'yan sanda ke ta ci gaba da tsaida motocinsu da yi wa ma'aikatansu barazana kai tsaye, a wasu lokutan barazanar kisa ko ta fyaɗe. Shugaban kungiyar ta MSF a Haiti, Christopher Grenier, ya ce sun saba gudanar da ayyukansu a mummunan yanayin rashin tsaro a Haiti da ma sauran wurare. To amma idan aka ce jami'an tsaro ne kuma ke zama barazana kai tsaye, ba su da wani zaɓi illa su tattara su dakatar da ayyukan da suke yi tun cikin girma da arziki. Mai magana da yayin rundunar 'yan sandan ƙasar ta Haiti ya iya ce ƙala a lokacin da aka nemi jin ta bakinsa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A kwanan nan ne aka yi bikin zabar sarauniyar kyau ta duniya karo na 73 a ƙasar Mexico. Chidinma Adesina, wadda ta wakilci Najeriya a gasar ta bana, ita ce ta zo ta biyu, yayin da wakiliyar ƙasar Denmark Victoria Kier Thelvik ta lashe gasar. Nasarar da matashiyar daga Najeriya ta samu na ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya a gida da waje, duba da irin gwagwarmaya da ta yi a baya. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Ramatu Garba Baba ta haɗa mana daga Jamus.
Matakin zakulo waɗanda za a fafata da su don su wakilci ƙasarsu a gasar sarauniyar kyau ta duniya aiki ne tukuru wanda ya kunshi bin wasu ƙa'idoji. A sakamakon hakan ne ma masu shirya gasar a Afirka ta Kudu suka ce sun hana Chidinma Adesina, wata 'yar Najeriya da aka haifa a ƙasar, wakiltar ƙasar wato ta Afirka ta Kudu. Sai dai daga ƙarshe matashiyar ta yi nasarar zuwa ta biyu a gasar sarauniyar kyau ta duniya da aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata, inda ta sake ɗaukar hankalin duniya. Ga matasa kamar su Ehimagi, nasarar Miss Chidinma 'yar shekaru 23 da haihuwa wani abin farin ciki ne mai ƙarfafa gwiwa.
Na yi murna matuƙa da naga ta zo ta biyu, duk da cewa na so da ta lashe gasar saboda jajircewarta da kuma yadda ta tsaya tsayin daka duk da ƙalubalen da ta ci karo da su. Baya ga kyawunta, tana da basira ta jan hankalin masu kallo da kaifin basirarta.
Ga Hafsat Tijani kuwa ta ce sakamakon wannan gasar ya ƙara nuna cewa idan mutum ya jajirce, shakka babu zai ga cikan burinsa.
In my opinion on her own journey, it just shows that sometimes there's obstacles in the way.
A ra'ayina na bibi takararta, na kuma koyi darasi cewa a duk lokacin da ka ci karo da ƙalubale, to yadda mutum zai shawo kan ƙalubalen rayuwa shi ma wani karatu ne na daban. Kaliya da ta mance da rashin adalcin da aka mata a Afirka ta Kudu ta yi amfani da wannan dama kuma har ta kai ga gaci.
Masana da masu sharhi kan al'amuran yau da kullun kamar Mr. Abel Alhaji yana da ganin akwai jan aiki a gaban masu shirya gasar, duk da cewa masu tsara gasar sun sha jaddada cewa matakan da suke bi a zabar sarauniyar kyau suna taka tsantsan tare da tabbatar da adalci.
The international beauty competitions, I would say they are doing a lot.
Yace ya kamata su dinga fayyace komai da kwatanta adalci, duk da cewa da dama na ganin matashiyar ta cancanci ta lashe gasar, amma hakan bai yiwu ba, wanda kuma ake ganin baya rasa nasaba da cece kucen da aka yi ta yi kan shigar ta gasar a Afirka ta Kudu. Na iya cewa akwai sauran aiki a gabansu.
In the beauty scene.
Sunana Aisha Suleiman Abubakar. Sani da gani na Chidin Madesh na ta samu matsayin sa ne bisa ga cancanta ba wai dan an tausaya mata ba ko kuma an mata rangwame wai duba ga abin da ya faru da ita a baya ba. Kuma ta fice a fannoni da dama in mun duba, ciki har da wayewa, iya magana, kuma ta kasance ita mai kwarjini ce da gaskiya. A lokacin tambayoyi ta bayar da amsoshi masu tasiri kan al'amura kamar bambancin al'adu da girmama dan adam wanda ya burge alƙalai da masu kallo kuma sosai.
Yan mata dai sama da 100 daga sassa daban-daban na duniya ne suka shiga gasar da ta gudana a kasar Mexico, inda wakiliyar kasar Denmark ta zo ta daya. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Madalla a gaida Ramatu Garba Baba. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya.
Kaman za a hana su daman da dokoki ne na Najeriya ya ba su na su bayyana ra'ayinsu akan abubuwa da ya shafi ƙasa, su kuma fallasa ta'annati da dukiyar al'umma.
Jama'a assalamu alaikum. Ko baya ga dokoki a matakai daban-daban da suka yi tanadin yancin bayyana ra'ayi da fadar albarkacin baki, masana da manazarta sun tabbatar da cewa sha'anin watsa labarai ko aikin jarida babban gimshiki ne na tabbatuwa da wanzuwar kowane irin tsari na demokradiyya. Hakan na nufin ba wani tsari na demokradiyya da zai sami ci gaba muddin babu yancin yada labarai da aikin jarida. Dalilin da ya sama wasu suke kallon bangaren na watsa labarai a matsayin bangare na hudu na gwamnati, bayan bangaren zartarwa da na shari'a da kuma na majalisar dokoki. Cikakken tsari na demokradiyya a cewar masana shine wanda ya kunshi bangaren adawa da kuma musamman kafafen yada labarai masu zaman kansu, da kullum za su ci gaba da bibiyar haƙƙoƙin 'yan ƙasa akan gwamnati da kuma haƙƙoƙin gwamnati kanta akan 'yan ƙasar. To sai dai bincike ya nuna cewa ma'aikatan jarida ko kafafen yaɗa labarai na ci gaba da fuskantar ƙalubale, tsangwama, har ma da cin zarafi da barazana iri daban-daban a ƙasashe da dama na duniya, har ma da waɗanda ke da awar bin tafarkin demokradiyya irin Najeriya. A kwanan nan ne wasu rahotanni suka bayyana cewa ƙaramin ministan tsaro na Najeriya Bello Muhammad Matawalle ya maka wasu fitattun 'yan jarida biyu a gaban wata kotu a jihar Kano bisa zargin yi masa ɓatanci, a yayin da 'yan jaridar kuma suka ce suna yin aikinsu ne da doka ta ba su dama. Barista Umar Sa'idi shine lauyan da ke wakiltar ministan a shigar da karar.
Shi ne girma ministan ya shigar da karar ta akan batanci da suke masa tun daga farkon shekarar nan har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da other social media news. Saboda haka ya shigar da kara yana neman zunzumcin kuɗi naira biliyan 10 ko ga kowane ɗaya daga cikinsu wanda aka fara shari'a har kotu ta ba da huda ranar 1 ga watan Disamba cewa suwayin da ake kara nan dai su dakata kar su kara batanci ko su kara wani posting a kan social media game da shi minista ko kuma ofis ɗinsa har sai an saurari doku da aka shiga ranar 12 ga watan Disamba. To da yawansu daga ciki gaskiya sun yi kwamfula da sun kama kotu amma ɗaya daga ciki bai denawa yana ta batanci yana tattara a social media. In fact mun koma kotu mun gaya wa kotu kuma kotu ta ba da umarni na gaba kamar yadda doka
kamar wani umarni na gaba kotun ta bayan.
Za a kara za a ba shi takarda ce wanda daga baya kuma kotu za ta ɗau mataki a kai shi. Yawwa domin ba wanda zai rena kotu kuma ya zauna lafiya babu shi. Ba mu wanda ya fi ƙarfin doka kuma kowa yana ƙarƙashin doka. Dole in kotu ta ba da oda dole a yi mata biyayya.
Barista na ga wasu ƙungiyoyin fara hula masu zaman kansu na ƴan jaridu suna cewa kamar wanda kuke karewa mai girma minista yana amfani da wannan dama. Kamar ne domin ya yi wa 'yancin kudin albarkacin baki da kuma 'yancin 'yan jiridu karen tsaye. Me za ka ce akan wannan?
A'a ba haka bane gaskiya. Lallai haka ne doka ta ba da dama mutum ya faɗi albarkacin bakinsa amma kuma akwai limit. Akwai wajen faɗin albarkacin baki akwai limit ɗin da in ka je kuma ka shiga hurumin mutum to kuma kotu ba za ta kyale ka ba doka ba za ta kyale ka ba. Yawa shi wannan wanda ka taɓa huruminsa ko ka ci mutuncinsa yana da dama ya ɗauki matakin da ya kamata. Yawa ba za ka faɗi da faɗin albarkacin baki ba ka ci mutuncin mutum sai ka ci mutuncinsa.
To sai dai lauyan da ke kare 'yan jaridar da ake kara barista Nasir Sa'id ya ce zarge-zargen da ake yi wa 'yan jaridar ba su da tushe balle makama. A ta bakinsa suna yin aikinsu ne da kundin tsarin mulki ya ba su ƙarfin ikon yi amma ba cin zarafin wani ba.
To kamar yadda ka sani a dokokin Najeriya sun baiwa duk ɗan Najeriya daman ya bayyana ra'ayin shi da fahimtar shi akan al'amarin da ya shafi ƙasa. Musamman 'yan jarida suna da dama su bayyana ra'ayinsu akan abubuwan da ƙasa take ciki su kuma yi bayani akan abubuwan da ya faru a ƙasa. Na shi ba fahimtar ne kan cewa kamar suna bata shi wanda yake wakilta amma abun da yake bayyane na farko ba su suka kago labarin da ake yadawa akan shi Bello Matawalla ba. Hukumomin bincike sun yi bincike a kai kuma in mintuna kafin a kawo ga wannan matsayin kamar yadda kafafen yada labarai suka sha bugawa da jaridu za ka ga maganan ba su ne 'yan jaridan da nake wakilta suka kirkira ba kuma suna da dama a matsayinsu na 'yan jarida da kuma kafafen yada labarai musamman irin su Vision Media Services da Farin Wata TV da Vision FM suna da daman su yada labarai da ra'ayoyin al'umma akan abin da ƙasa take ciki kuma wannan abun ne suka yi ba su yi mishi batanci ko sun yada wani abu da yake batanci a gare shi ba. In ma an yi batancin wataƙila hukumomin bincike da suka yi bincike akan shi har suka buga a jaridu ila su ne za a iya cewa sun mashi batancin. Mun shigar dai da bayananmu a gaban kotu kuma muna tunanin kotu za ta yi abin da ya dace. Mun shigar da takaddu muna kalubalantanta saboda muna da fahimtar kan cewa yin hakan kamar za a hana su daman da dokoki ne na Najeriya ya ba su na su bayyana ra'ayinsu akan abubuwa da ya shafi ƙasa su kuma fallasa ta'annati da dukiyar al'umma wanda in muka kalla kafafen yaɗa labarai daman
bayan wayar da kai na al'umma da suke yi haƙƙinsu ne kuma su holding government accountable, sannan kuma su matsawa hukumomin gwamnati akan su ɗauki mataki akan zargi da ake yi akan waɗanda suke riƙe da madafin iko. Su kuma bai kamata a ce lokacin da suke yin abin da doka ya ba su iko su yi kuma ya zama an ce an hana su don kare ma wani haƙƙi wanda kotu bata tabbatar da haƙƙin nashi ba tukun.
Kungiyar masu gidajen rediyo ta arewacin Najeriya dai ta ce sam ba za ta lamincewa irin wannan cin zarafi daga shugabanni ba, inda shugaban kungiyar Abdullahi Yalwa ya ce kuma san wannan ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba.
Ƙaramin ministan tsaro ya kai wasu manya-manyan 'yan jarida daga nan arewa da Alhaji Shu'abu Bungadi na Vision FM da kuma Ramalan na Liberty. Wayannan 'yan jaridu mutane ne da suka dade cikin wannan aiki kuma sun kware. Babu shakka suna ɗaya daga cikin shugabannin arewa ma gaba ɗaya, ba maganan aikin jarida ba kawai. Minista Matawalle ya kai ƙaran wayannan mutanen kuma mu ba mu amince ma da hanyoyin da aka bi ba, kuma muna mamaki da ya tsame wayannan mutanen guda biyu kawai a magana da yake ayin shekara kusan fiye da uku ana yinta. Ya zaɓi wayannan shugabannin a matsala da yake yawancin ma jaridu da gidajen rediyo na talabijin na kudu sun fi gidajen arewa ma a hasa wannan wutar, amma a ce 'yan arewa kawai ya zaɓa kaga ya nuna a tsari ne nashi da wasu masu irin wannan ra'ayin nasa na a hana 'yan jarida a arewa yin aikinsu. Kuma wannan buƙatar tasa ko manufa nasu insha Allahu ba zai nasara ba, domin babu wanda ya isa ya hana mu mu yi aikinmu da yake tsarin mulki ya ba mu dama. Kuma duk da irin matsaloli da shugabanninmu na arewa suke ba mu a wurin tabbatar da an halaka wannan aiki na jarida, to ba za mu yadda ba kuma za mu ci gaba. Aikin jarida a gare mu nan a arewa aiki ne mai muhimmanci. Shugabanninmu Susa Hamadu Bello Saddauna sun san manufan ƙarfafa wannan aiki idan arewa tana son ta cimma kudu, kuma shi ne babban manufa namu. Mun yi kira ga shugaban ƙasa da a matsayinsa na mutumin da ke kishin demokuraɗiyya ya nisar da kansa da mutane irin wa'annan, ya nisar da kansa da aiki da mutane irin wa'annan da yake ba su da wani kuduri da sai su durkushe arewa kuma su hana aikin jarida a cikin arewa ya dawama. To ba za mu daina faɗin gaskiya ba.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Talata, zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi wani ƙwararre a harkar hada-hadar kuɗi da hannun jari a cibiyar hada-hadar kuɗi ta Wall Street a matsayin sakataren cinikayya a sabuwar gwamnatinsa. Billionaire Howard Lutnick, mai shekaru 63 a duniya, ɗaya ne daga cikin shugabanni a tawagar shirye-shiryen kafa sabuwar gwamnatin Trump da ke taimakawa wajen tantance ɗimbin mutane da za su zauni manyan mukamin gwamnati da zarar Trump ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu. A ranar Talata, gwamnatin Amurka ta amince da ɗan takarar ɓangaren adawan ƙasar Venezuela Edmundo Gonzalez a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da ke kudancin Amurka, watanni bayan shugaba Nicolas Maduro ya yi ikirarin lashe zaɓen na watan Yuli. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya amince da Gonzalez cikin wata wallafa a kafar X, inda a ciki ya nemi a girmama zaɓin da masu kaɗa ƙuri'a suka yi a Venezuela. A jiya Talata, Ukraine ta ce ta kai hari kan wasu rumbunan ajiye makami a yankin Bryansk na Rasha a gabanin wayewar gari, harin da ɓangarorin masu faɗa da juna suka ce shi ne hari na farko da aka kai da makamai masu linzami da ke cin nisan zango irar ballistic da Amurka ta samar. Ɓangarorin biyu sun yi jayayya kan ƙarfin harin da ya zo kwanaki biyu bayan fitar da rahoton da ya ce shugaban Amurka Joe Biden ya sauya manufar Amurka inda ya amince da a yi amfani da makamai masu linzami masu cin nisan zango a daidai lokacin da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ke cika kwanaki 1,000.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto labaran duniya, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.